Wannan batun ya sake kunno kai ne sakamakon yadda aka sami bambanci a farashin shigowa da tataccen mai da na matatar man dangote wanda aka sami ragin naira 32 da kwabo 35 a bisa alƙalman da ke fitowa daga bangaren dillalan man fetur masu zaman kansu na ƙasa wato Ipman. Shin ya ake ciki a game da farashin litar mai a sassa daban-daban na ƙasar? Direban motar kasuwa mai jigilar fasinjoji daga garin Jos zuwa birnin Abuja ya ce:
Na farko dai sunana Abubakar Muhammad, ina shan mai a Abuja kamar Anifco ko su mobile 1,000 da naira 10, NNPC kuma muna shiga 965 duk inda NNPC yake kenan, nasu ya dafi sauki. Kamar a Jos kuma AA Nano shafa muna shan shi 1,020, wani wurin da naira 30. Tsakanin Allah dai idan an canza farashi idan yi sauki mukan dan samu wani abu. Kin ga kamar daga nan Jos lokacin za mu sha mai zuwa Abuja a yanda farashi ne da ya sauki kwanaki, in mun sha man 27,000 yakan kai mu. To amma yanzu gaskiyar magana sai mun sha man 40,000 ya kai mu Abuja. Kin ga in farashi yana da dan sauki dai har Allah muna dan fahimtar wani abu. Kiran da zai ma gwamnati zai kawai ta duba ta tausaya da gane cewa al'umma dai suna cikin wani yanayi.
Da muka nemi sanin ko akwai bambancin farashin kowace litar mai a cikin makonni biyu da suka gabata, wani ma'aikacin gidan mai a Abuja da ya buƙaci a saka sunansa ya ce:
Farashin litar mai yana 1,000 ne.
Okay, a sati ɗayan da ya wuce. A yanzu fa?
Yanzu yana 1,010.
So da yana 1,000.
Eh, ya ka ƙara naira 10.
A bangaren yuwar dillalan man fetur masu zaman kansu su ƙaurace wa sayen tataccen mai daga matatar man dangote, shugaban kungiyar Ipman reshen jihar Kaduna ya ce:
A matsayina na chairman na Ipman na jihar Kaduna, haka mutane murtala, maganan man fetur gabaki ɗaya dukkanmu masu gidajen mai abin da yake damu kenan, saboda abin ya ki ci ya ki cinyewa. In ya yi ƙasa gobe kuma sai ƙara ɗagawa. Ya bambanta da kamar da idan aka ce mana farashin mai naira 10 ne sai ya kai wajen kusan shekara ɗaya ko shekara biyu a naira 10. Duk babban matsalar da yake kawo matsala rashin a zauna da ita Ipman a yi mitin da ita. Ya kamata idan gwamnati za ta ƙara kuɗin mai ko za ta rage ta, a kira Ipman a yi mitin da ita, a gaya mar cewa to lokaci kaza za mu rage kuɗin mai, ko kuma lokaci kaza za mu ƙara kuɗin mai. To kin ga mutum zai san irin abin da zai biya, zai san abin da zai ɗauka, shine mu zai fi kawo mana sauki a garinmu wanda ba zai zama mana asara ba. Mutan da yada akan wani abin sun kare, mai kuɗin mota ɗaya ko mota biyu yana iya siya, yanzu an rage kuɗin mai ya kare ba zai iya siya ba. To saboda haka gaskiya muna roƙon gwamnati ta tsaya ta duba wannan, da ita kamfanin Dangote Refining Dangote duk abin za ta yi, saboda mu ne muka fi yawan gidajen mai a Najeriya. Kuma mu wanda muke siya, mu Ipman muna siya kashin kan ne, ba kamar wanda ake basu bashi ba, irin Major Market da su sai an basu sai sun saida za su biya.
Ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari? Alhaji Kasim Garba Kurfi ya ce:
Kamar yadda ƴan Ipman suke maganar cewa su shigo da mai, gaskiya shigo da mai a wannan hali da muke ciki ba zai zama alheri ba ga tattalin arzikin mu. Kamar yadda kika sani, zai yi wahala yanzu a ce sun samu dala daga Central Bank isasshiya wadda za shigo da mai, maimakon su sai wannan daga naira. Rigima da ya ce wadda ake cikin ƴan kasuwanni kuma wannan baki a hanata, amma ina tabbatar maka insha Allah za a daidaita, kuma muna ganin zai zama mana alheri su sai mai daga Dangote su saida mana. Domin duk yadda kike cewa yanzu akwai kamfanin da yake saida mai daga Dangote, ki dauki MRS. MRS kamfani ne wanda yake sai mai direct daga Dangote yana saida. Ina tabbatar ki a nan Lagos in kika je abinda zaki sai lita 970, amma duk sauran gidajen man har na NNPC sai ki ga cewa basu gaza wannan kudin ba. Wasu ma abinda suke saida naira 990, kin ga akwai ƙarin naira 20 ko 30 sama da yadda yake saida. To ya za su ce za su shigo mana da mai saida shi da saukin haka, bayan yanzu babu saukin? Mun yi samun sauki a kamfanin da suke sauwa direct daga wajensu ballantana wajen nan.
Alƙalman ƙirdiga da sun yi nuni da cewa tun bayan fara aikin matatar man Dangote ake ta samun kiki kaka tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin albarkatun man fetur, musamman ma ta bambance-bambancen farashi, lamarin da ke ci gaba da shafar talakawan ƙasar, kayayyakin masarufi ke ƙara tsada. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.